الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 27 ne ko ga watan Zulqa'da hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da 16 ga watan 6 shekara ta 2023 miladiya kamar yanda muka saba gabatar da karatu a wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha Allah ya ƙara mata yarda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano bayan gama littafin Hikmatu min at-Tarikh da muka yi tun kafin azumi to ka san ba gama littafin ba wani lokaci nazartar wanda ya kamata a sa shi ma yana buƙatar wani lokaci a dan dau lokaci wannan yasa muka dan samu jinkirin gabatar da littafin da zamu karanta wanda insha Allah yanzu mun maye gurbin shi Hikmatu min at-Tarikh da wannan littafi na ahkamu birrul walidain na babban malami Muhammad Salih al-Munajjid wanda insha Allah dan kar mu sake samun tsaiko da yankewa muna gama shi insha Allah za mu shiga Jami'ut Tirmidhi insha Allah abi da aka sai kowa ya shiri insha Allah bayan gama wannan Allah ya kai mu lokacin insha Allah za mu shiga Jami'ut Tirmidhi kamar yanda aka saba duk littafin da za a fara mukan yi kokari mu karanta dan takaitaccen bayani ko tarihi na shi marubucin littafin wannan zai sa ka sake kankame littafin ka kuma sake ganin ainihin wato martaban littafin duba da shi wanda ya rubuta shi Muhammad Salih al-Munajjid ana yi masa alkunya da Abu Anas an haife shi wato a watan Zulhijja ko Zulhajj a shekara 1380 kenan wanda ya daidai da 13 ga watan July 1961 kenan wannan malami Muhammad Salih al-Munajjid asalin iyayensa ɗan Palestine ne amma kowa ya san yanayin yadda Palestine take tsawon shekaru wannan yasa suka taho don fakewa a cikin garin ko ƙasar Syria to daga Syria ne kuma ainihin wato iyayensa suka taso zuwa ƙasar Saudiya wanda a nan ƙasar Saudiya ɗin ya taso a nan ya girma domin a nan ya yi kamar makaranta ta nizamiya tun daga al-ibtida'iyya da al-mutawassita da thanawiyya duk ya yi ne a cikin ƙasar Saudiya sannan yayi jami'ar wato Malik Fahad wadda ya karanci wato yayi digiri inda ya karanci wato fannin fetur da ma'adanai petrol wal ma'adin kaga asalin sa kaman dan boko ne ya karanci abin da ya shafi fetur da ma'adanai to daga baya kuma sai ainihin wato ya koma harkar da'awa zuwa ga addinin Allah a ƙarƙashin nusantarwar ɗaya daga cikin manyan malamansa a Sheikh Abdul Aziz bin Baz. A Sheikh Abdul Aziz bin Baz wato yana daga cikin wanda ya fuskantar da akalar wannan babban malami Muhammad Salih Al-Munajjid bayan gama wancan karatu na Nizamiya ya koma kuma malami na addini. Ya zamto ainihin wato sai da ya zama liman mai khutuba wato a shekarun da ba su kai 30 ba a masallacin da ake kira masallacin Umar bin Abdul Aziz. Muhammad Salih Al-Munajjid ya ainihin wato halarci majalisai irin waɗannan da kake kallo majalis na ilimi na masallatai da sauransu. To ya halarci majalis na bin Baz da Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen da Sheikh Abdullah bin Jibrin da ainihin wato hadda Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana daga cikin malamansa da Sheikh Fawzanul Fawzan da Sheikh Abdullahi Gunayman da Sheikh Abdul Muhsin Az-Zamil da Sheikh Abdurrahman Al-Mahmud. An ce kuma ya gyara karatunsa na Al-Qur'ani a hannun wani babban malaminsa na Al-Qur'ani Sa'id Ali Abdullah. Wayannan kaɗan kenan daga cikin malaman wannan malami Muhammad Salih Al-Munajjid, wanda duk lokacin da zaka bada tarihi irin wannan tarihin to wajibi ne sai ka kawo malamanka da kai karatu a wajensu, dan kan mutum ya zamto cikin mutanen da suke tuciya da cewa su basu da malamai. Sannan yana da karsashi da nishadi sosai akan abin da ya shafi da'awa, kira zuwa ga addini ta hanyar karantarwa da muhadarori, yana yin lakcoci muhadarat da kuma ainihin wato karantarwa. Yana da wani program da yake yin sa duk sati a wata tasha da ake kira Qanatu Al-Majid, wanda wannan ainihin wato program takensa shine Ar-Rasid. Kamar yanda kuma yana da wani program shima na sati-sati a Iza'atul Qur'anil Karim da yake gabatarwa. Yayi rubuce-rubuce sosai, wasu daga cikin littafan Muhammad Salih Al-Munajjid. Akwai wani littafi mai suna Kaifa Amalahum, sunan littafin kenan. Sannan akwai wani littafin nasa Uturuk Atharan Qabla Ar-Rahil, ma'ana kafin mutuwarka ka bar wani abu da za a dinga tunawa da kai, shine Uturuk Atharan Qabla Ar-Rahil. Daga cikin littafansa akwai Silsilatu A'malil Qulub, daga cikin littafansa akwai Wasa'ilu Thabat Ala Dinillah, cikin littafansa akwai Ad-Dalilu Ila Al-Mawdu'atil Islamiyya. Sannan yana da wani Silsilatu Al-Aqida As-Sahiha. Akwai wani littafin sa da ake kira Kitabul Kawabih. Akwai wani littafin nasa Kitabu Sina'ati Tarfih. Akwai Ma'anil Adhkar. Akwai Arba'una Nasiha li Islahil Buyut. Akwai Uridu An Atuba Walakin, sunan littafin kenan, Uridu An Atuba Walakin. Ya kamata ka nemi wannan littafin ko? Sannan akwai Zahiratu Da'fil Iman, wannan littafi ne wanda wani daga cikin manyan malamai ya fara gabatar da shi, ina ganin Malam Muhammad Awwal Magashi,
wani littafi da dadewa na san yana ya karantar da shi a nan masallaci ko dai an gama shi ko ana yi lokacin an gama shi ko yawa zahiratu dha'fil iman to littafi ne na wannan malamin Muhammad Salih al-Munajjid sannan akwai takhthiru akhtarun tuhaddidul buyut akwai at-tanbihatul jalila لكثير من المنهيات الشرعية شما والنتافي ناسا أكوي كيف تقرأ كتابا كيف تقرأ كتابا سنة النتافي أكوي الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس أكوي مسابقات في العلم الشرعي أكوي ماذا تفعل في الحالات الآتية akwai littafin sa mai suna al'adatu sayyi'a akwai littafin sa masailu fi da'wati wat tarbiya akwai kuma wani littafin nasa muharramatun istahana biha an-nasu yajibu al-hadaru minha wannan littafin har na turancin sa naga an fassara shi zuwa turanci to wadannan kadai kenan daga cikin ainihin wato littafan da shi wannan babban malami Muhammad Salih al-Munajjid ya rubuta wannan yana daga cikin kadan daga cikin dan abinda na tsakuro game da wane ne wannan malami Muhammad Salih al-Munajjid Allah madaukakin sarki ya ji kansa ya gafarta masa to za mu karanta muqaddima ta wannan littafin duk da cewa abinda na lura shi yasa na dauki irin kwafin ku a hannuna dan na lura muqaddima ta dan sha bamban da taku kadan ban sani ba kila wadanda suka yi muqaddimar kila daban-daban ne ko kuma nawa dai an dan yi bayani da ba kawo shi ba naku shi sa zan karanta nawa din mai yuwa ya hade hadda naku amma kuma akwai abin da babu a naku zan dawo in karanta naku dan ya zamto dai din muna tafiya tare mallai yace muqaddamatun ko kace muqaddimatun duk ana karanta ko kace muqaddimatun ko muqaddamatun yace alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halittu wa ashhadu alla ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ina mai shaidawa babu wani abin bautawa bisa cancanta sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إنا من شهد وللي النبي محمد باوان سنه كما منزن سنه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الله يكار الصلاة أغريشي دئيالان سد صحابان سا والتابعين لهم دمبيانس بإحسان دكوت توا إلى يوم الدين هر إزوى رانر تاشن القيامة أما بعد باين هكا fa inna birral walidain min ajalli ta'at haqiqa ka sani kai mai sauraron karatu yin biyayya ga mahaifa kyautata wa iyaye min ajalli ta'at na daga cikin ayyukan da'a ga Allah mafiya girma daga cikin ayyukan da'a da zaka yi mafiya girma akwai biyayya ga iyaye uwa da uba wa azamil qurbat yin biyayya ga iyaye ɗaya ne daga cikin manya-manyan ibadu da ke kusanta mai yin su zuwa ga Allah idan mutum yana so ya zama mutumin arziki a wajen Allah to a same shi a wannan babi na kyautatawa da mutuntawa da martaba iyaye ya kai matuƙa domin wa a'azamil qurbat biyayya ga iyaye ɗaya ne daga cikin manya-manyan abubuwan da ke kusanta mai yin su zuwa ga Allah wa aujabil wajibat kuma na daga cikin mafi zama wajibin wajibai ba sai kaga dama ba ganin dama ba ne wajibi ne kuma a cikin wajibin ma aujab mafi zama wajibi nan duk muna tare da ku ko to na san gabar da zan karanta na kaman babu ita a naku sai yake cewa
wa uquqahuma min a'zamil muhlikat wa aqbahil munkarat.
Me kawo muku nan ba ko?
Wa uquqahuma saba wa iyaye bata musu rai min a'zamil muhlikat, daya ne daga cikin gunduman laifuffukan da suke halakarwa. Wa aqbahil munkarat, na daga cikin mafiya munin almunkarat, abubuwan kyama. Wa sahibul bir, nan ma bai kawo muku shi ba. Wa sahibul bir, mai biyayya ga iyaye, mawfurun lahu hazzuhul karim, an cika masa rabo da kaso na lada da zai samu a wajen Allah mai girma. Madhkhurun lahu ajruhul azim, ladansa mai girma yana nan an ajiye masa shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'aqu, mai bata wa iyaye, mai saba musu, mai jefa su cikin damuwa, mai sa su kuka, zamimun la'imun, abun zargi ne, la'imi ne, saqimul qalb, mai rashin lafiyar zuciya. Babu yanda za a yi zuciyar mutum lafiyar ta kalau amma ya dinga bata wa iyayensa. Lalle duk wanda kaga baya jin maganar iyaye, duk wanda kaga yana saba musu su ce yayi yaki, su ce ya bari, yaki bari, zuciyarsa bata da lafiya. Saqimul qalb, kar ka dauka dan ka ganshi fes ka dauka lafiyayye ne. Mala ya ce saqimul qalb, zuciyarsa bata da lafiya. Kai da mala ya tashi ma sai ce zanim, anya ku dan aure ne, uwa ta sha wahala, uba ya ci kwakwa wajen samuwarka, amma irin tukuicin da zaka saka musu ya zamanto sabawa ne da bata musu rai. Sai mala ya ce, bayan ya ce saqimul qalbi, sai ce zanim, kai kila dan zina ne. Wal barru, mai biyayya ga iyaye, mahfufun fi shari'ati bi thana'il hasan, wato mahfufun a kewaye yake bi thana'il hasan, da kyakkyawan ambato, fi shari'ati, a cikin shari'ar musulunci. Duk mai biyayya ga iyayensa, in kana ta'amuli da ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, za ka ga cikin yabansa suke koda yaushe. Wal wa'dil karim, ga kuma alƙawari na karamci da Allah ta'ala zai masa. Mazkurun fi salihin, kuma abun ambato ne a cikin mutanen kirki. Duk mutanen kirki za ka suna ambatansa. Wal 'aqu, shi ko mai saba wa iyaye, mahfufun bi thana'il hasai, mahfufun bi thana'is sayyi, shi kuma a kewaye yake da mummunan ambato. Mutawa'adun bil la'an, abun yi wa alƙawarin tir da Allah wadai ne da la'anta. Mazkurun, kuma duk sanda za a ambace shi zaka ji ana ambatansa ne ma'addayyuth, tare da addayyuth wa mudminil khamr wa qatilin nafs wa shahidiz zur, cikin jerin waɗannan manya-manyan masu laifuffuka, cikin su zaka ji ana sa mai saba wa iyaye. Duk mutumin da za su ce kaza ya kiji, ba saban Allah suka sa shi ba, mai bujire, to wannan mutum duk lokacin da zaka ji an ambace shi, to a cikin waɗannan kunzumin masu laifuffuka ciki zaka dinga jin addayyuth, manzo Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba, marar kishi, to yana cikin irin waɗannan. Mudminil khamr, wanda ke dimantar kayan maye, a ciki zaka dinga jin sa. Wa qatilin nafs, da kuma qatilin nafs, kai ka san dai kisan kai ba karamin laifi bane, to a cikin masu kisan kai zaka dinga jin ana ambatan laifin sa, girman laifin, nauyin sa ya kai a dinga sa shi cikin wato criminals, masu laifuffuka irin kisan kai. Wa shahidiz zur, da masu shaidar zur, a cikin irin wannan zaka dinga jin ana ambatan mai saba wa iyaye. Fa'ala al-aqil, ya zama wajibi akan mai hankali, an yu'azzima ar-ragabata, ya girmama kwadayinsa na san kyautatawa iyayensa, ya girmama kwadayinsa wajen san farantawa iyayensa, ya girmama kwadayinsa wajen san ganin farin cikin iyayensa. Wa yuhsina suhuba, ya kuma diyyen da zai yi yayi matukar kwadayi wajen kyautata zama da su. Falbirru shay'un hayy, falbirru shay'un hayyinun, kyautatawa iyaye fa malai yace wani abu ne mai sauki. Shay'un hayyinun, abu ne wanda yake mai sauki. Wajhun dalq wa kalamul layyin, wannan shine albirru lil walidayn. Wajhu wato wajhun dalq, fuska sakakkiya game da su, in sun umarce ka ko sun tsawace ka, in sun aike ka ko sun sa ka kai. Wajhun dalq, aga fuska ka a sake, babu alamar damuwa ko kaji haushi ko baka ji dadi ba ko kaza. Wajhun dalq, sannan wa kalamul layyin, da magana mai taushi. Allah gafarta malam, ba fa kai ka haife su ba su suka haife ka, ba fa su za su lallaba ka ba fa kai za ka lallaba su fa. Kalamul layyin, ba su za su dinga habawa ne kaza kaza, a kai ne za ka dinga abba, kai za ka kwantar da kai gare su. Layyinul kalam. Wal abraru akhyarul akhyar, masu biyayya ga iyaye su a cikin zababbun ma zababbu ne. Akhyarul akhyar, su ne zababbun zababbu, wanda ka same su suna kyautatawa, suna biyayya ga iyaye. Duk bai kawo muku nan ba ko, shi yasa da ce zamu karanta duka. Wa qad jaa hadha alkitab, malai yace wannan littafi gashi yazo. Tadhkiratan salihatan fi hadha albab, wata tunatarwa ce, wata fadakarwa ce, wata wa'azantarwa ce kyakkyawa nagartacciya. Fi hadha albab, a wannan babi na biyayya da kyautatawa iyaye. Liyajtahid albaru, dan shi mai kyautatawa iyayen da ya musu biyayya ya ƙara zage dantse, ya ƙara dagewa. Wa yatuba al'aqu, mai saba wa iyaye tun kan dare masa ya maza ya tuba. Shine abin da yasa aka gabatar maka da wannan littafi. Wa yatadhakkaru al-ghafil, wanda ya rafkana, ya gafala da wani haƙƙi cikin haƙoƙinsu, ko ya gafala ga wani abu da ya kamata ya musu bai yi ba, to wannan littafin ya zama masa tunatarwa game da abin da ya rafkana, ya gafala game da iyayensa. Wa yata'allama al-jahilu, jahili wanda bai san haƙƙin iyaye da nauyin yi musu biyayya ba, to sakamakon jin wannan littafi da karanta shi zai ilmantu, ya ƙara gane martabar mahaifinsa da mahaifiyarsa, ya ƙara gane girmansu, ya kuma san irin nauyin haƙƙinsu da ke kansa. Waqtu di'a, wannan littafi an fara shi bi ta'rifil birri fi lughatil arabiyya. Farko ma, wai menene albirru din nan? Ana ta birrul walidain, birrul walidain, to malan sai ya dauko kalmar albirrin ya fashin bakinta, ya dauko malaman lugha da me suka fassara wannan kalma ta albirru. To da shi zaka fara a wannan littafi. Za a fara ne da yin bayanin ma'anan albirru a larabci, thumma filis ilahi ahli al-ilmi, sannan a koma wajen yaran malamai ma'abuta ilimi. In aka ce birru, me ake nufi da shi? Thumma jaa dhikru ayatil birr fil qur'anil karim, sannan daga bisani kuma bayan an maka fashin bakin menene albirru a larabci, albirru a shari'a, to sannan za a karanto ayoyi waɗanda suka yi magana akan albirru, albirru, albirru fil qur'anil karim, a cikin alqur'ani mai girma. Wa kalamul ulama, sannan zantuttukan malamai za ka ji su fi tafsiri ha, game da tafsirin ayoyin da suka yi magana akan birrul walidain a cikin alqur'ani. To ya dauko ayoyin, ya dauko maganganun malaman tafsiri game da fashin bakin waɗannan ayoyin, duk yayi maka su a cikin wannan littafin. Thumma al-kalamu an birrul walidain, sannan daga bayan wannan kuma za kuma a tattauna da kai game da biyayyar ga iyaye. Fi qisasil anbiya'i, a cikin qissoshin annabawa, zaka ji annabuwa ne ga yanda ya zauna da iyayensa ga yanda ya musu biyayya annabuwa ne za a kawo maka misalai na kissoshi na annabawa game da birrul walidain alaihimus salam thumma ma jaa sannan daga bisani abinda yazo minal wasiyati bihi na irin wasiya game da yiwa iyaye biyayya wat tahdhir da kuma jan kunne da gargadi min diddihi na kishiyar musu biyayya ma'ana saba musu kenan fi sunnati sharifa a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam madaukakiya wa tabi'a zalik abinda zai biyo bayan kuma sunnar annabi hadisai bayan ya kawo maka hadisai game da kyautatawa iyaye hadisan jan kunne da barazana game da saba musu to sannan kuma zikiru ba'dil athar za kuma a kawo wasu athar maganganu alwarida wa'inda aka ruwaito an birri sahabati radiyallahu anhum bi abaihim wa ummahatihim game da sahabbai irin biyayyar da suka yi wa iyayensu maza da iyayensu mata za a baka misalin Abu Huraira game da mahaifiyarsa sahabi wane game da mahaifinsa ko mahaifiyarsa to za a ba mu kissoshi na irin yanda sahabbai suka dinga kyautatawa da biyayya ga iyayensu to bayan an kawo maka athar da suke magana game da biyayyar sahabbai ga iyayensu thumma dhikru ba'd ma warada sannan daga nan kuma za a ambaci wasu daga cikin abinda aka ruwaito an athar game da athar maganganu fil birri game da biyayya ga iyaye anis salaf daga salaf irin su uwaisul qarni wanda annabi sallallahu alaihi wasallam tun kan yayi wafati sai da yayi ishara zuwa ga babban wali uwaisul qarni har ya ga sayyidina umar yace in ka hadu da shi ka ce yayi maka addu'a yana sahabi shi kuma yana tabi amma aka ce sayyidina umar ya neme shi kuma sayyidina umar ya dinga neman uwaisul qarni duk lokacin da aka zo sai ya ce a cikin ku akwai yan gari kaza har sai da ya samu ganin sa kuma ya karanta da shi wannan hadithin kuma ya gaya masa cewa ya masa addu'a ba wani abu bane yasa uwaisul qarni annabi ya ambace shi biyayya yayi wa babarsa to duk zamu ji a cikin wannan littafin an gane ko thumma ba'dun namaziji daga nan kuma za a kawo maka wasu misalai at-tayyiba masu kyau lil barina biwalidayhim ga masu biyayya ga iyayensu fi hadhal asri a wannan zamanin namu ba akwai maganganu da misalai na wasu da suka yi biyayya da malam ya san su sun yi biyayya ga iyayensu kuma aqibar su tayi kyau malam yaga yana da irin wannan misalan yace su ma duk zai kawo su ba wai banda na sahabbai da tabi'ai ma har da na wannan zamanin namu zai kawo dan wanda yake yin biyayya ya ƙara zage dantse ya ƙara ninkawa wanda kuma ya san alakar ba kyau wallahi tun kafin dare yayi maza yaje ya gyara alakar nan thumma al-kalamu 'anil birri kaifa yakunu sannan malam zai tattauna da mu a cikin wannan littafin wai shin ita albirru din biyayya nan yaya take kasancewa menene da menene in kai shi albirru ne ga iyaye thumma dhikru ma tayassara min almasail alshar'iyya sannan kuma daga bisani za a ambaci abinda ya sawwaka na mas'aloli irin na shari'a wal ahkam almutaalliqa da hukuncen da suke da alaka bi birrul walidain da biyayya ga iyaye ثم الكلام sannan bayan wannan malam kuma zai tattauna da mu a wannan littafi anil uquq game da al uquq wato ita kalmar uquq din wa ma'anahu menene ma'anar sabawa iyaye akwai wani abun da kana yi kai baka ma daushe shi a matsayin sabawa iyaye ba kila kuma yana ciki da aka kana buƙatar ma a gaya ma wai me ya sabawa iyaye in aka ce uququl walidaini sabawa iyaye me ake nufi shin zumbura baki yana ciki tsaki yana ciki gunguni yana ciki duk zaka ji menene ita kanta kalmar ma'anar aq din ko al-uquq din me take nufi wa athari sayyi da irin mummunan tasirin da ke tattare da saba musu wa awaqibihil wakhima da karshen aqibar me saba wa iyaye mummuna li'annahu ba dan komai ba saboda shi saba wa iyaye min kaba'irid dhunubil mubika yana daga cikin gunduma manya-manyan laifuffuka masu halakarwa wa zamimil awsafil muhlika na daga cikin sufofi ababan zargi masu halakarwa thumma dhikru ba'dil ahadith sannan malam da yace zai kuma ambaci wasu hadisai ad-da'ifa masu rauni alwarida waɗanda ake kawo su wai dan azaburar da kai kai wa iyayenka biyayya ko a tsoratar da kai game da saba musu amma kuma hadisi ne da basu inganta ba da haka duk da cewa an kawo su dan a kwadaitar da kai ko a tsoratar da kai tunda akwai hadisi sahihai da suka kwadaitar akwai hadisi sahihai da suka tsoratar babu bukatar a kawo dhaifan shi yasa zaka ga ma hadisi kaza ko ka ji shi dhaifi ne nas'alullaha an yaktuba lana an yaktubana fil barina bi abaihim wa amwatihim wa ummahatihim muna roƙon Allah ta'ala ya rubuta mu daga cikin lissafin masu yin biyayya ga iyayensu maza da iyayensu mata ahya'an suna raye wa amwatan ko kuma bayan sun mutu wa an yaj'ala hadha alkitaba kuma muna roƙon Allah ya sanya wannan littafin aunan linnasi ya zama ya taimaka wa mutane alal birri wa taqwa akan ayyukan da'a ayyukan albirru wa taqwa da tsoron Allah inna rabbana sami'un mujib lalle ubangijinmu mai ji ne kuma mai amsawa ne Allah ka amsa to wannan kaji ita tawo muqaddima an gane ko to ban san dai ya aka haihu a ragaya ba to dan kar wani ya ga taka ko ya tsinci wata kalma bari mu koma amma ba'adu mu dauki taku ita ma mu karanta mala yace amma ba'adu bayan haka tunda alhamdulillah rabbil alamin hazwa wattabi'in bihi wa lahum bi ihsanin ila yawmid din daidai ne mun na tare ko sai yace fa inna birral walidain domin ka sani biyayya ga iyaye min ajalli ta'at wa a'zamil qurbat wa awjabil wajibat wannan din mun yi daidai mun karanta shi a can walamma kana hunaka ahkamun yayin da malam ya lura cewa akwai wasu hukunce hukunce muta'alliqatun bihi da suke da alaka da biyayya ga iyaye wa masail da wasu mas'alolin taktanifuhu da suke kewaye da ainihin wato biyayya ga iyaye faqad kana hadha alkitabu sai wannan littafi ya kasance jami'an ya zama wata jami'a wata matattara li ba'd ma yata'allaqu na wasu daga cikin abin da suke da alaka bi hadhihi ta'atil mubaraka da irin wannan biyayya da aikin da'a wanda yake mai albarka na biyayya ga iyaye li yanzura almuslimu dan muslimi yayi duba fi tilkal masail a cikin waɗannan matsaloli wa ma yata'allaqu biha da abin da yake da alaka da waɗannan matsaloli min ako wannan mas'ala min ahkamin na hukunce hukunce wa adabin da ladubba fayazdada fiqhan wa fahaman sai ya ƙara samun fiqhu ilimi wa fahaman da kuma fahimta wa ya'rifa ma yajibu alai kuma sakamakon karanta wannan littafin ya san wai menene wanda wajibi ne akan sa game da iyayensa mimma yustahabu sannan ya san menene mustahabbi ne game da iyayensa aw yubahu ko kuma ya san menene halal ko halal game da iyayensa aw yukrahu ko kuma me aka karhanta yi game da iyaye aw yaharumu ko kuma menene yake haramta game da iyayensa nas'alullaha an yarzuqana albirra biwalidina muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu yin biyayya ga iyayenmu wa an yuwaffiqana kuma muna roƙon Allah ya datar da mu ilal ihsani ilayhi ma zuwa ga kyautata musu wa an yulijana min babi birrihima ilal jinan muna roƙon Allah ya shigar da mu cikin aljanna ta wannan kofa ta yi wa iyaye biyayya wa yujannibana al'uquqa sannan muna roƙon Allah ya nesantar da mu sabawa da bata wa iyayenmu rai wa ma ya'qubuhu da abin da ke biyo bayan saba wa iyaye min al-khusrani da tabewa da hasara to wannan ita ce muqaddimar da malam ya kawo to ina jin daga nan mai yiwa zamu zama daidai wajen karatu insha Allah lokacin yayi akwai sauran lokaci to bari mu koma cikin karatun namu ko ta alifin albirru mu ji ko بر الوالدين تعريف البر في اللغه شن aka ce albirru a larabci me ake nufi albirru fil lughati yajma'u ma'ani alkhair wal fadl wal ihsan was sidq kalmar albirru a larabci ta tattare ma'anoni da dama ta tattare ma'anonin alheri da falala da kyautatawa da gaskiya albirru din tana iya daukan wannan an fahimta ko qala ibn al-athir muna tare da ku ai ko to hada nan
to
lalle na ya fada da to ina jin ko talkisin naku yayi muku ne ni ya kawo mun maganganu da yawa na malamai na luga kan albirru
albirru fil lugha al ihsan wal ikram wal khair wal fadl abinda ake cewa albirru a larabci al ihsan yana nufin al ihsan kyautatawa wal ikram da mutuntawa wal khairu da alheri wal fadlu da falala wa huwa diddul uquqi kuma wannan shine kishiyar al uquq wato sabawa
ka koma cikin lisanul arab da kuma al misbahul munir
to niya kawo mun yace qala ibnul athir ibnul athir yace al birru al ihsan al birru yana zuwa da ma'anar al ihsan kyautatawa wa minhu al hadith fi birrul walidain daga nan ne ma hadithin nan na albir wato hadithin da yazo na bayanin wato fi birrul walidain game da kyautatawa iyaye wa huwa fi haqqihima wa haqqil aqrabina min al ahl diddul uquq wa huwa shi albir kyautatawa wannan fi haqqihima wajibi ne a haƙin iyaye wa haqqil aqrabina min al ahl da kuma haƙin makusantan su iyaye din diddul uquq kuma wannan shine kishiyar al uquq sabawa wa huwa al isa'atu ilaihim shine muna namusu wat tadyi'u li haqqihim da tozartar da haƙin su yuqalu a larabci ana cewa barra ya barru fa huwa barrun wa jam'uhu barara wa jam'ul barri abrar akwai al wato barru jam'in sa shine barara akwai al birru jam'in sa shine abrar ibn al-athir ya kawo wannan a cikin an-nihaya fi garibil hadith mujalladi na 1 shafi na 116 an gane ko sai yake cewa ya wato barra ya barru fa huwa barrun wa jam'uhu barara jam'in barru shine barara in kuma ka dauki al-birru shi kuma jam'in al-birru shine abrar wa qala al-fayyumi shi ma malamin lugha ne al-fayyumi rahimahullah yace al-birru al-khairu wal-fadlu al-hairi da falala ana kiransa da al-birru wa barra ar-rajulu yabarru barran ana cewa barra ar-rajulu yabarru barran wato yayi al-khairi ko yayi falala an gane ko wato wazanin sa shine kaman alima ya alamu ilman fa huwa barrun bil fathi wa barrun aidan ay sadiqun aw taqiyun in ka dauki barrun shi kuma yana daukan ma'anar sadiqun ko kuma taqiyun wa huwa khilaful fajir wannan shi kuma shine kishiyar fajiri wa jam'ul awwal abrar wato jam'in wancan na farkon inji fayumi shine abrar wato jam'in albirru shine abrar wa jam'u thani barara mithlu kafir wa kafara wa barartu walidi abruhu barran wa bururan ai ahsantu ta'ata ilayhi na kyautata yin da'a zuwa gare shi wa rafaqtu bihi na tausasa masa wa taharraitu mahabbahu nayi matukar kintacen me yake so وتوفيت مكارهه وتوقيت مكارهه نا kuma yin matukar taka tsantsan da abin da na san baya so wannan kuma ka koma cikin al-misbahul munir mujalladi na 1 shafi na 43 to ban san yanda Allah ya sa dai ba bambancin namu ba shi da yawa kaga nan sai ya tafi sai ya ce mun kuma wa qala al-jauhari kaga shi ma bai kawo muku ba wa qala al-jauhari shi ma malamin lugha ne yace barirtu walidi bil kasri shi kuma da kasra wa barartu bil fatha bil fathi kuma ana karanta shi da fata barirtu ko barartu ai abarruhu barran fa ana barrun bihi wa barrun wa jama' wa jam'ul barri abrar wa jam'ul barri barri al barara wa fulanun yabarru khaliqahu wa yatabarraruhu ay yuti'uhu yana masa da'a wa tabarru ay tafa'alu min al birri wa fil mathali la ya'rifu hirran min barrin ay la ya'rifu man yakrahuhu mimman yabarru mimman yabarruhu bai san wane wato la ya'rifu man yakrahuhu mimman yabarru bai san wane ne wato yake saba masa ba daga cikin wanda yake masa biyayya ko waye yake masa biyayya wannan shi ma an ka koma cikin as-sihah mujalladi na biyu shafi na 588 ya kawo to wannan ita ce gaba ta karshe wato Ibn al-Faris shi ma malamin lugha ne ya dauka shi ma yace al-barru wato al-ba'u war-ra'u fil mutada'ifi arba'atu usul al-ba'u war-ra kaga barru kenan fil mutada'if in akai masa tada'if wato akai tad'if barru akai warau din tad'if arba'atu usul الصدق وحكاية صوت وخلاف البحر ونبت وانا دينا اوكم وانا معنا فأما الصدق فقولهم صدق فلان وبر وبرت يمينه أي صدقت كلمة صدق كاقا انا قيا ما داما يا قيا منا زي ايه زما إحساني زي ايه زما قسكيا زي ايه زما الخيري زي ايه زما فلالا دو وانا دينا اوكم معنا البر والبر وأبرها أي أمضاها على الصدق وتقول بر الله حجك وأبره وحجة مبرورة دي كلمة شاكي كوما روت دنت أنا نكومنا أي قبل قبول العمل الصادق ومن ذلك قولهم يبر ربه أي يعيقه وهو من الصدق ومن هذا الباب قولهم هو يبر ذات قرابته وأصله الصدق في المحبة ويقال رجل بر وبار وبررت والدي وبررت في يميني وأبر الرجل أي ولد أولادا أبرارا وانا ديك ينا ديك شكين تعريف دي كاومنا ألغا وانا ديك تعريفين وانا ديك انك كوما مغانا دي فرع تفرقو ديك تيوال تنا نوكا معنر الخيري فالالا إحساني السيدي وغسكيا تو ديسوني كوما شكين مغانا مالا ملغا يكا كاومنا إن تكيزوا دمانا الخيري تكيزوا دمانا كذا دي سورانسو تو ياتي زي كاومنا تعريف إصطلاحي kuma na kuma bai kawo muku ma'anar ta istilahan din ba ko ta alamu suna nuna fa littafi na ya sha bamban da naku sosai aga ga littafi a hannunku kuma ana ta karanta ba fa ganin gurin ina ganin nakun zamu dawo kawai mu dinga karanta ina ganin zai dan fi zamu fi samun haduwa duk da dai naga abubuwa da yawa yana kawo mun ana baya kawo muku to فبر الوالدين معناه الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما بالقول والفعل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى سيكي تشوا فبر الوالدين بيايا إياي معناه معنسا الإحسان إليهما كوتا تامس وفعل الجميل معهما دكما أيكة أيكي ككاوة تاردس بالقول أمغنا والفعل دكما أيكي تقربا إلى الله دني من كسن تيزوا الله سبحانه وتعالى وبر الوالدين من اعظم شعائر الدين بيايا ga iyaye daya ne daga cikin manyan alamomin addini faqad aqafahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadati domin Allah madaukakin sarki ya hada shi da ibada da bauta masa wa tauhidihi da kuma kadaita shi fa qala ubangiji ta'ala ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الله تعالى وقضى ربك وبنجنك يا يهكنتي ألا تعبدوا إلا إياه كدك بوتتا وكواسيشي وبالوالدين إحسانا كما كوتتا وإياه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما ألوك تندى girma da shekaru ya cimma ɗaya daga cikin su aukilahuma ko su biyin suka hau shekarun girma ko mahaifi ko mahaifiya ko susu duka to nan gurin sai Allah ta'ala ya sake jan hankalinka saboda sun shiga shekarun girma da suna buƙatar ƙarin haƙuri da tausasawa da kuma ainihin mu'amala mai kyau Allah ya ce fala taqul lahumā uffin karkace da su uffan karkace da su af kash kalma mafi sauki kaga alifun ko hamza da fa uff karkace da su uffan wala tanharhuma kada kai musu tsawa wa qul lahumā qawlan karīmā ka gaya musu magana ta mutunci da girmamawa suratul isra aya ta 23 wa qala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa'budu Allah kubautata wa Allah wa la tushriku bihi shay'a kada ku shirka da Allah da komai wa bil walidayni ihsana ka duba yanda Allah ta'ala yake yin adafin bauta gare shi da kuma biyayya ga iyaye wannan yazo a wurare daban-daban cikin alqur'ani amma ga ɗaya cikin suratul isra ga ɗaya cikin suratul nisa Allah ta'ala ce ku bauta wa Allah kada ku yi shirka da Allah sannan iyaye ku kyautata musu suratul nisa aya ta 36 wa huwa al'ahdul mu'akkadu min Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadi kuma wannan alƙawari ne mai ƙarfi daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga bayinsa fa qala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana wato mun yi wa mutum wasiya game da iyayensa ya kyautata musu hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha mahaifiyarsa ta dauki cikin sa wahala wato ta dauki cikin sa da wahala wa wada'athu kurha ta kuma haife shi a wahalce wa hamluhu Allah ta'ala yace da daukan cikin sa wa fi saluhu da kuma yaye shi 30 shaharan wata 30 tayi tana wannan tsakanin daukan cikin da kuma haihuwarsa da yaye shi hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana har zuwa lokacin da ya kai karfin sa ya kai shekara 40 qala sai yace rabbi auzi'ni ya Allah kai mun baiwa an ashkura ni'mataka in zamto ina gode wa ni'imarka allati an'amta alayya wadda kai min wa ala walidayya kuma na zamto ina godiya ga iyayena wa an a'mala salihan kuma ya Allah ka hore min in dinga yin ayyuka na kware tardahu da zaka yadda da so wa aslih li fi dhurriyyati kuma ya Allah ka gyara mun zurriyata inni tubtu ilaika ni ina komawa zuwa gare ka ta hanyar tuba wa inni minal muslimin kuma ni ina daga cikin masu mika wuya ai ahidina ilayhi waja'alnahu wasiyatan 'inda ai mun yi umarni zuwa gare shi waja'alnahu wasiyatan 'inda kuma mun sanya wannan ya zamanto wata wasiya ce indahu a wajensa sanas'aluhu 'anil qiyam biha kuma za mu tambaye shi inji Allah madaukakin sarki ma'ana wannan wasiya ce wanda kuma Allah ta'ala zai tambaye ni zai tambaye ka anil qiyam biha game da yaya ka tsaya da wannan umarni da wannan wasiya da Allah ya yi na kyautatawa game da iyayenka shin ka tsaya da sauke haƙƙin su yanda ya kamata ko rabi da rabi kai ko ma babu ko daya wa hal hafizaha am la shin ya kiyaye waɗannan haƙƙoƙin na iyaye da kyautata musu da yi musu biyayya amla ko kuma bai ba ka koma cikin tafsirin as-sa'idi safha ta 648 lokaci yayi to insha Allah kila zan dinga tsunto wasu abubuwan anan muna muƙarana insha Allah tare da naku din ban san dan PDF din da muka tura ban san ya dan shabun ban da kuma shi na hannun na ba da kila kaga wannan na hannun na za mu bayar a abuga shi to amma insha Allah wannan din ba matsala sai mu tafi da shi amma abinda nake ganin zai yi fa'ida wajen fito da wata matsala a nan sai dauko shi sai mu ƙara na insha Allah an ce lokaci yayi sai mu tsaya nan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya ba mu ikon yin biyayya da kuma kyautatawa ga iyayenmu sannan shi kuma alaji da ya samar da wannan littafin Allah ta'ala ya sanya masa cikin mizanin kyawawan ayyukansa Allah ya gafarta wa magabata Allah ya yi wa zuriya albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika